sunna sun kare idda ta yanda mazan su ba su da damar yi musu raja'a, ta yanda mazan su ba su da ikon yi musu raja'a. Fala ta'duluhunna, to kada ku hana su. Wato kitabun lil awliya, magana ake fuskantarwa ga waliyan mata. Ai, fala tamna'uhunna min an yankihna azwajahunna, to kada ku hana su, ku waliyai, ku waliyan mata, kada ku hana su an yankihna azwajahunna, su sake auren aurar mazansu. Wato mijin nata da ya sake tan, ta gama masa idda yanzu, in auren bai haramta ba, in ya dawo da niyyar ko neman su sake mai da aure, a sake ɗaura aure, to kada ku hana su. Mazansu da suka sake su ɗin, kama hasala min anna ukhta maqil ibn yasarin tallaqaha zawjuha fa arada an yuraji'aha famana'aha maqil ibn yasar. Kamar yadda abin ya faru, cewa wata mace yar uwar maqil ɗan yasar, wani sahabi, mijin nata ya sake ta, kuma bai mai da ita ba, bai raja'a ba har ta gama idda, to shi ne sai ya so ya mayar da ita, wato a sake ɗaura musu aure. Sai maƙil ɗan yasar ya hana. Hadisin Bukhari ya rawaito shi sahihin sa, haka ma hakim a mustadrak da Baihaqi. Maƙil ɗan yasar yake cewa, na aurar da wata ‘yar uwata ga wani mutum, an ce suna ma da dangantaka, to sai ya sake ta, kuma bai mai da ita ba har iddata ta ƙare, to shi ne kuma daga baya ya zo yana neman wato a sake musu aure. To shi ne maƙil yake cewa, sai na gaya masa, na ce, na mutunta ka, na darjanta ka, na baka aurenta, sannan ka sake ta, sannan yanzu ka zo za ka neme ta da wani aure, ba zai yi ba wallahi har abada ba za ta sake auren ka ba. To shi ne kuma shi mutumin ba, wato ba laifi, mutumin yana da ƙoƙari irin nasa, amma ka san shanin rabuwar auren lokaci, kaddara, wani abu kaɗan sai shiga shedan yi tasiri. To kuma ita matar ƙanwa, ko kuma in ce ‘yar uwar shi maƙil, tana son komawa hannun mijin nata, to shi kuma yace ya rantse ba zai bari ta koma ba. To Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya a kansa da kuma sauran al'umma duka har ƙarshen duniya, cewa in irin wannan ta taso, to kada waliyai su tsananta. To halayya ko sha'ani irin na sahabbai, to in Allah ya ce kaza, to haka suke aiwatar da shi, suke zartarwa. To shi ne sai ya ce, eh, yanzu kuwa zan aikata hakan ya Rasulullah, da aka karanta masa ayar, wato sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne a nan Allah ta'ala ya ce, kada ku hana su, iza taradau bainahum bil ma'ruf, idan suka yi yarjejeniya tsakaninsu, wato su mazan da kuma matan, in sun kuma fahimtar juna kan cewa za su mai da aurensu, da ba su za su zauna a junansu ba, me naka kai wali da za ka tsananta, alhali babu wani abu mummuna da ya bayyana. Bil ma'ruf, wato da kyautatawa, abinda shari'a ainihin yi umarni da shi. Zalika, wannan hani da aka yi, hanawar da aka yi, cewa kada waliyai su shige ko su tsananta su hana mai da auren. Yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ana gargadi ne da shi, ana jan hankali ga wanda ya zama cikin ku ya yi imani da Allah da ranar lahira. In mutum yana da imani da Allah, ingantaccen imani, ya yi imani da ainihin tashin alkiyama, lokacin da za a yi hisabi, to zai kiyayi hanin Allah, ko kuma zai aiwatar da umarnin Allah. A takaice dai, duk wanda yake mumini ne, shi muminin gaske. to zai kiyaye wannan hani da aka yi ba zai anin wato yin kurin hana mai da aure irin wannan ba yana wannan tafiyo bi wanda ya imani da Allah da ranar karshe shike karbar wa'azi wanda bai imani sahihi ba wanda imaninsa da Allah imaninsa da ranar lahira ba su da karfi suna da rauni to kiyaye umarni ko ne santar hani yana yi masa wuya galibi abinda ransa ke so din shi ya kamfirin jaye a tattare da shi shi yasa ake umarni lalle ayi kokari wato a danne abinda rai yake so din in ya saba wa abinda Allah ta'ala yake so ko kuma in rai yana son abinda Allah baya so to a dan kafiran a danne shi a hana shi wannan don shine wato abu mai amfani rashin yin haka na nuna rauni imanin bawa game da cewa Allah yana nan kuma zai yi hisabi kuma hakan na nuna raunin tunanin mai yin haka din dangane da hisabin ranar tashin alkiyama zalikum wancanin ku wato wannan al'amarin a daina hana matan su kuma auren mazansu azka shine abin da yafi tsarki yafi alkhairi lakum gare ku azhar yafi tsarki shi yafi muku alkhairi kuma yafi wa su ma masu kokarin hadawa komawa auren wato ku waliyai da su anin maza da matan da suke kokarin mai da auren duk wannan shi yafi alkhairi dan me lima yukhsha ala zawjaini min ar-riba domin abinda ake jin tsoron sa kada ya auku tsakanin ma'auratan na abin kunya abinda hankali ba zai kwanta da shi ba abin kokanto bisabil alaqati bainahuma saboda alaka tsakanin su in ya kasance ba su da takawa sosai rukun su ga addini ba mai karfi bane to in kun hana su hanya ta halal to sai su je su yi alaka ta hanya ta haram an san yanda wa'annan alakoki suke to kada ku ba da dama wani fasadi ya auku sai zama kun yi tarayya a cikin zanibi haka kenan a yi haka din kowa ya huta in sun je sun yi wani abu wanda bai dace ba a yanayin zamantakewa wannan kuma dama wanda dai ya kai ya aure ai mukallafi ne haka wato kai wali kar ka tsananta abinda ke janibinka ka tsaya a kan sakur wallahi alam Allah yana sane da ma fihi maslaha abinda yake shine gyara dangane da anin rayuwarku shike hukumtawa ya shar'anta wa antum la ta'lamu amma ku ba ku sani sai an sanar da ku to tunda haka ne kuwa fattabi'u amrahu sai ku bi umarnin Allah madaukakin sarki ko shakka babu haka al'amarin yake shi yasa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hana tilastawa a cikin aure ko kuma hana aurar wanda ake so matakar dai babu wani abu da ya bayyana zahiri a shari'ance wanda ke kokarin hana wace yake jibinta wace take a hannunsa wato yake a matsayin wali gare ta kamar mahaifi misali ko dan uwa wanda ke riko amma sai yake hana yarsa ko yar uwarsa auren mijin da take ganin shi ya dace da ita take so alhali dai wato lamarinsa ba maimuni bane to lalle wanda zai haka akwai yiwuwar ya jawo mummuna abu haka ma in abin da ya shafi mai da auren ko kuma a tilasta ya ko yar uwa misali auren wanda ba ta so to shi ma da yawa yakan haddasa munanan abubuwa kada mutum ya yi amfani da ƙarfi ko damar da yake da ita anan ya shishige ya wuce gona da iri ya tsaya a kan abin da shari'a ta tabbatar da shi a yin alkur'ani ko kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta hana tilastawar domin a yi abubuwa da suka dace da ɗabi'a kuma a samu zaman lafiya Allah ya dace da mu
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
اللهم لك سرقيتي والوالدات wato uwaye da suka haihu mudallaqatun aw ghayru mudallaqatin wato waɗanda aka sake su ne ko wa waɗanda ba su ba waɗanda aka sake su ba suna nan cikin igiyar aure da mazajin nasu yurdina auladahunna to sai su shayar da ƴaƴan su su shayar da su nono za su shayar da su ma'ana umarni ne su shayar da su liyurdi'inahum su shayar da su fal irda'u min khasa'isil wilada shayarwa tana daga haƙoƙi ne suka keɓanci haihuwa uwa da ta haihu ita ke take da wannan nauyi la min khasa'isil zawjiyya ba daga haƙoƙi na auratayya ba wato ma'ana ba bane da yake da alaƙa kawai da auren a haihuwa saboda haka mijin ba zai ce shi yadda ya ga dama kawai zai yi ba asalin uwar ne ita ce take da haƙƙin wali haza warada fil hadisi shi yasa ma yazo a cikin hadisi anna ha haqqu bil waladi ma lam tatazawwaj cewa ita uwa da ta haihu sai da tafi cancantar renan ɗanta wato abinda ake kira hadana matakar ba ta yi aure ba saboda uwa ɗin ita tafi cancantar riƙe ɗanta kuma wannan ɗin shi ne mafi maslaha gare shi shi ɗan da ita ɗin da har shi ma uban galiban in ya zama an yi haka shi yasa baya halatta mutum ya zuciya ya fusata misali ya rabu da mace ya ce ta ba shi ɗansa kawai ko ba a yaye shi ba a fusaci hakan ko kuma a ko da ma an yaye shi ta ƙwace shi kawai ba tare da an fahimci juna an tsaya an duba me ya maslahar ɗan ba ko kuma ita ta je ta yage shi ba ta shayar da shi ba balle ma a kai lokacin ba ta kai lokacin yaye ba kawai ta je ta jefar masa shi saboda ya mata wata mu'amala ko kuma suna son ta musguna masa kamar da sau da yawa yakan faru a mu'amaloli irin na mutanen mu wanda in an tashi akan yi abinda shedan ya shifta kawai ya nuna ayi ba wai abinda ya dace a shar'ance ba to Allah ta'ala ya ce su uwaye da suka haihu suna shayar da ƴaƴayensu haulaini kamilai shekaru biyu cikakku ayyamaini kamilai shekaru biyu cikakku sifatun mu'akkida cewa kamilain in kaga sifa ce mai karfafawa kuma aka ce haulaini ma kadai za ya fahimtar wato cewa shekaru biyu ake nufi to amma dai da aka ce kamilain an kara karfafawa wa fa'idatuha itibarul haulaini min ghairi naqsin fa'idar wannan shine a fahimci cewa shekara biyun fa ake nufi ba majazi ba a shekara biyun cikakku in ana so za a kai wata 24 cif cif yawwa wal irda'u yakunu wajiban ita shayarwa da uwa za ta yi tana zamantowa dole a kanta wani lokaci wai kuma manduban kuma tana kasancewa musahabbi a wani lokaci wanda in bata yi ba ma bata zan mai laifi ba sai dai ta rasa farala fannadbu inda istijma'i thalathati shurut inda shayarwar ke zama musahabbi to shine idan aka samu sharuɗa uku sun haɗu الشرط الأول شرط نفرق قدرة الأب على الاستئجار يزما شيء وبن يارن أو يارن ير ينادى إيكم بيا أشاير دا يارن أو يارن ير ينادى وداتا مثال مثلا كي الأمومي دا سكير من الأدر وتوكوبا بوتل رورا تدولي تجا أن أكيارو أن كيشي أن بيا أشاير دشي larabawa kafin zuwa musulunci arba'in nan ma al'ada su ce cewa wasu ba sa shayarwa sukan kai ƴaƴan su ne a shayar da su a waɗansu gidaje to ya zama uban yana da ikon biya a shayar da shi sannan sharɗu sani sharɗi na biyu wujudu ghairil um samun wata da za ta yi baitin uwar in babu wacce za ta yi sai uwar kamar misali yaron ya ki karbar wata mata in ba uwar ba kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara abin ya faru lokacin annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba to shine wato dole sai da Allah ta sai da aka dawo da shi ga mahaifiyarsa cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala to in babu wata to kaga ai dole ne a shayar da shi dole uwar ta shayar da shi وشرط الثالث شرعي نبوكو قبول الولد لبن الغير واتو يزما شرعي نبيو اكو واتو با اوار با شرعي نبوكو يزما يا اما انسا موتا دين تو اما دي يزما يارون يا كربي نونن واتا انبا كربابا اقدول اداو دشيغ اوار اما ان يزم با اسامو ايدا جتمو انا شرط انبا تو دولني اوا تيحقوري تشاير دا انتا dole ne ta shayar da danta da irin musgunawar ma da ubaye mata ko kuma duk wani abu da take ji a ranta dole ta yi hakuri saboda maslahar dan ta shayar da dan Allah ta'ala ya wajabta mata liman arada an yutimma rada'a amma cewa akai shekaru biyu cicip wata 24 ba wajabtawa bane daga Allah ta'ala a'a ga wanda ya so ga waɗanda suka so kenan su cika shayarwar ta kai shekaru biyu la ziyadatu alayhi amma babu ƙari akan wannan baya halatta a ƙara akan shekara biyu wajen shayarwar amma ya halatta a rage gurgurdan maslaha in an zantu an samu matsaya a tsakanin uwa da misali shi uba kan cewa a yaye shi din kafin nan in maslaha ce yin haka وعلى المولود له رزقهن kuma wajibi ne akan wanda aka haifa masa shi uban dan kenan ko yar wajibi ne akan sa rizquhunna ciyar da su matan matar da take shayar da shi wato shayar da dan wajibi ne a ciyar da ita kamar da ya faɗa a wani waje fa in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna in sun shayar muku da ƴaƴan ku to ku ba su ladan su yayin da suka zama sakakko kenan mace ba ta cancantar mijinta ya biya ta shayarwa in tana tare da shi a igiyar aure suna tare amma in sun rabu to tana da haƙƙi tana da dama in dai ba ita ce ta yafe ba ta ga damar yafewa ba to tana da haƙƙi anin a biya ta shayarwarta to wajibi ne akan uba da aka wato haifa masa ya biya wato macen da ta shayar da danta dansa wakiswatuhunna haka nan tufatar da su a daidai lokacin shayarwar ya akwai bukatar ba da tufa to lalle ne akwai wato wajibi ne ya bayar shine yace idza kunna mutallaqatin min al-mauludi lam in har su masu shayarwar sakakku ne ga wanda aka yi wato masa haihuwa wato sun rabu auren ya abin nan ya sake ta talakan ba'ini saki da yake ba'ini ta gama idda bai da damar yayi mata raja'a amma misali inda igiyar aure tsakanin su ko kuma a ya sake ta sake na raja'a ko bata gama idda ba kaga bata zama ba ina ba a wannan lokaci a shar'ance dai in za a bi tsarin shari'ar shi zai ciyar da ita kamar yadda muka sani wajibi ne ta zauna ta gama idda a gurin sa in dai babu wasu illoli da za su hana haka to kaga a wannan lokacin ma dai karkashin kulawar sa take saboda haka duk ba za a yi maganar kawo wani abu ka biya ta shayarwa amma an san tsawon lokaci na shayarwa ya wuce tsawon lokaci na idda saboda haka idan misali ta zama ba idan sun rabu tana shayar ba su to sai ya biya ta ladan shayarwar yace li adam baqai alaqin alaqatin nikahil mujibati li zalika saboda in har ya sake ta kuma ta gama idda to kaga ai babu sauran wata alaka da za ta wajabta sai ta shayar ainihin dole kuma kyauta a za ta shayar dole in ta kama ta shayar din amma kuma tana da haƙƙin wato abiyata tana da haƙƙin abiyata wannan shi zai nuna mana munin abin da yawa daga cikin mutane suke yi a saki mace tana da ciki ko kuma tana da goyo kuma la Allah tana da sulu kabir amma kuma babu ruwan sa kawai shi saboda aiki da abin da Allah ya shar'anta wannan baya gaban sa imanin sa da Allah da ranar lahira ba masu ƙarfi bane in ma akwai su to da haka shi yanzu tunda ya riga ya rabu da ita yake gani to yanzu sai ya waiga kuma inda zai samu wata kawai amma ita wannan an gama da ita wannan zalunci ne ba ƙarami ba wa fil ayati dalilun ala wujubi nafaqatil waladi ala alwalidi bi ajzihi cikin wannan ayar ko shakka babu da Allah ta'ala ya wajabta a ciyar da mata masu shayar da yara jarirai to akwai dalili akan wajabcin ciyarwar ciyar da ɗa akan mahaifi idan ɗan ba zai iya ci da kansa ba yayin da ɗa ba zai iya ci da kansa ba to wajibi ne mahaifi ya ci da shi bi ma'ana daga lokacin da aka haifi yaro zuwa har ya zama baligi in namiji ne ko kuma ta zama ta lazimci miji ma'ana an aurar da ita ta tare gidan miji to wannan wajibi ne ainin uba ya ciyar da wannan ɗa ko ƴa amma daga lokacin da ya zama baligi ko kuma aka aurar da ita ta lazimci gidan miji to wannan wajibci ya saraya ya sauka shar'an sai dai in akwai darura ya balaga ya zama baligi amma kuma yana da wani ciwo zaunanne shamajika bai da lafiya da zai iya nema wa kansa abin da ake kira zamana to wannan darura ce da dole ainihin mahaifin ya yi haƙuri da ita ya ci gaba da ɗaukar nauyinsa har illa masha Allah yayin da ko ya rasu ko wani wata gajiyawa ta zo kuma sai a juya ma al'umma ko baitul mali ita kuma mace kamar da muka ambata in ta kai gidan miji shikenan amma malamai suna cewa inda a ce yaron zai zama yana da dukiya tasa ta kansa kamar a ce uwarsa ta mutu daga gadansa an samu dukiya tana bunƙasa ta yadda za a iya ci da shi ko ba a taɓa dukiyar ubansa ba to a lokacin da ubansa zai ce shi wato ba zai ciyar da shi ba amma zai dinga ɗiba daga dukiyarsa ne yana ciyar da shi bai laifi ba a wannan tunda yana da dukiyar bai laifi ba ya zama a daidai lokacin sai dai zama mustahabbi kawai wajimal ulama'u ala annahu yajibu ala al-abi nafaqatu auladihi al-atfal allazina la mal lahu malamai sun ijma'i akan cewa wajibi ne akan uba ya ciyar da ƴaƴansa kanana da basu balaga ba wanda ba su da dukiya bil ma'ruf gurgurdan iko abinda shari'a ta sani wajibi ne wannan annafaqatu bil ma'ruf shar'an da kadir zakati wato ai ciyarwar gurgurdan abinda shari'a ta ainihin gurgurje kuma gurguliya da ta wajaba a kansu da muhimmanci sosai sai ka ga mutum yana gabatar da wa'ansu abubuwa na soyayyen zuciyarsa la Allah sai ya fi damuwa da abinda zai ci shi ya wadatu ko nauyin abinda zai ci ba tare da damuwa da iyalansa ba ko ƴaƴan ko tufafi ko wasu hidimomi irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafabil mar'i isman an yudayya man yamliku qutahu hadisin imamu muslim ya ishi mutun girman zanibi a ce yayi sakaci dangane da wa'anda ciyar da su ke hannunsa ibada ce wacce take da dimbin falala nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake a cikin sahihai idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha fa hiya lahu sadaqa idan mutun ya ciyar da iyalansa ma'anar ciyarwa anan infaqi ba wai abinci kadai ba dukan wata bukata cikin bukatun rayuwa to sun shiga cikin wannan duk wani abu da zaka yi ciyarwa shayarwa tufatarwa bada magani ilmantarwa duk wani abu da zai inganta rayuwar wanda zaka ainihin dauke nauyin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamkar sadaka ne kake yi matukar kai da halali kuma kai da ainihin niyya mai kyau kaga abu ne wanda yake muhimmi kwarai in kuma ba a kiyaye din ba to kuma akwai hadari ba dan karami ba kuma Allah ta'ala cikin ladafin sa bai kallafa wa mutane abinda zai fi karfin su ba la tukallafu nafsun illa wus'aha wato ba a tilasta wani rai sai abinda zai iya kuma da ya fada a wata ayar liyun fikzu sa'atin min sa'ati waman qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah mai wadata ya ciyar gurgudan wadatar sa wanda kuma arzikinsa yake a kuntace to ya ciyar gurgudan samu da yayi in kai abinda zaka iya yi bayan ka kare iya kokarinka to abinda ya gaza ba za a ainin aibanta ka ba kai kokarinka amma dai sakaci kana da shi ka rike ko kuma a koda baka da shi ka ki kokari kazar kazar din da zai sa ka nema domin ka ciyar wannan laifi ne akwai mutanen da da karfin su da lafiyar su da dabarar su da wani amma da za su iya amma sai su ce su bakin sana'a iri kaza ko aiki iri kaza shine kawai abin da za su iya yi su dauki nauyin kansu na iyalansu amma an ba wannan to kawai sai su zama ajizai don dole wato mana su mai da kansu wato masu kasawa to wannan ba zai zama uzuri ba a shari'a idan wani abu bai yi ba to sai a juya ma wani abu gurgudan abin da Allah ya yassara bayan mutum ya gama wato yi kokarin sa to wannan sai zama an fita daga laifi kuma da wannan ne Allah ta'ala cikin ikon sa sai kaga ya buda an samu sauki da sassauci Allah ta'ala ya ce la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa mahaifiya da danta akan danta kada dan ya jawo mata cutarwa kamar yadda abin takeici da yawa ƴaƴa suke janyo wa uwayen su zilla a wurin mutane da yawa a yau ko ba haka ba da yawa zai ga mace sanda take da kuruciya haihuwarta bata yi nisa ba to sai ga ana kula da lamarinta ana tarareyarta ana amma da zarar ta haihu da yawa ta tara ƴaƴa ana ganin zaman ya zama ta dole ya zama darura ba yadda ta iya to sai a ki Allah sai a ki adalci sai a ki kyautatawa a saki alƙawari shikenan sai a yi wasarere da ita idan ma yadda za ta yi kawai to wannan abubuwa ne masu muni Allah ya ce kada a cutar da wato uwa akan danta bi an tukuraha alal irda'i zamtana a tirsasa ta cewa sai ta shayar idan har ta ce ba za ta yi ba amma bisa waɗancan sharuɗa in ya zama akwai iko shi mijin ya biya a shayar da ɗan sannan kuma akwai wacce za ta yi kuma yaron zai iya karɓa to in haka akwai wannan ta ce ba za ta yi ba shikenan sai a kyale ta da abin da bai zama dole ba ba a kuntata wa mutum a kansa a shari'ance wala mauludu lahu bi waladi kuma shi kansa shi ma uba wanda aka masa haihuwa to kada a kuntata masa a zalunce shi ta sababin ɗan nasa bi an yukallafa fawqa daqatihi ce idan kawai yanzu yana da buƙatar a shayar da ɗansa kuma dan saboda aure ya rabu misali macen ta dame ta ce dole sai an biya ta yanda take so abinda zai matsantawa ainihin shi uba kada a yi haka wa idafatul waladi ila kulli minhuma fil mawdu'ain lil isti'ta da aka ce bi waladiha bi waladihi kaga ba a danganta dan ga ɗaya ba dan su dan kowa a bangaren sa aka ce danta kamar shi ita kadai take da shi nan kuma aka ce dan sa kamar shi kadai yake da shi to abin da yasa aka yi wannan kowa ana so ne a ja zuciyarsa a janyo hankalinsa zuwa ga tausasawa ai dakan ana cewa ma na kowa ne wanda ya jinkaya jinkai da koda ba nasa ba ai alkhairi ne balle ma wanda ya haifi ainin dan to ai kaga wannan abu ne wanda yake Allah yana so ai haka wanda ya kyautata ma dan wani ma Allah ta'ala zai kyautata masa balle dan sa wa alal warisi mislu zalika kuma wajibi ne akan wanda ya gaji uba shi ma daukar nauyi kwatankwacin haka galibi masu tafsirin suna cewa abinda ake nufi shine dan da za a shayar din shi ake magana anan bima'ana idan uban ya rasu babu shi to kaga yanzu za a shayar da yaron to in akwai dukiyar sa misali uban ya bar dukiya da dan ya gada to sai a dauka daga dukiyar a dinga baiwa uwar domin dukiyar maraya dukiyar yaron dukiyar sa ce ba dukiyar ta ba saboda haka sai a dinga tsakura daga dukiyar anan yaron wace ya gada daga ubansa ko kuma in ma akwai wata hanya da in akwai wata hanya da ya samu dukiya ya mallaka kamar ƴan da suka yi wakati sai su bayar ma yara misali don akwai wata dukiyar sai a dauka daga dukiyarsa a dinga baiwa uwarsa tana ainihin ciyar da shayar da shi aw ala walihi fi malihi ko kuma ana maganar walinsa ya jibinci haka wajen sarrafa dukiyarsa ya bayar duk kusan magana ɗaya ce mislu zalika kwatankwacin abin da ke akan uba wanda zai baiwa uwar na ciyarwa da kuma tafatarwa duba yadda aka yi ta kaiwa da kawowa domin a ce mace an sake ta tana shayarwa kuma kamar yadda aka faɗa a baya nauyin ciyar da ita na dole ya sauka daga kan mahaifanta misali daga mahaifinta daga lokacin da ta lazamci gidan miji to kaga yanzu musulunci yana kwadaitarwa ne ko wanda ba shi da alaka da ita inda hali da iko ya tausaya ya dauki nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asai alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal ladhi yaqumu al-laila wa yasumu an-nahar wanda ke daukar nauyin mace mara galihu wace ba ta da miji ba ta da aure to kamar mai jihadi ne a hanyar Allah kamar wanda ke anin tsayuwar dare ne yana na azumi da rana to kaga to ballantana macen da an samu alaka ta auratayya har an haihu to akwai buƙatar a kula da larurata ya za ta ci ya za ta samu sutura da sauran abubuwa na buƙatunta to shi yasa aka ce in abin da yake na wajibi lokacin idda ya wuce to abin da ya shafi haƙƙi kuma na shayarwa to shi kuma lazimta a kula da shi fa in arada to sai aka saki komawa zuwa ga maganar shayarwa din fa in arada idan su uwa da uba sun yi niyyar fisalan sun yi nufin yayi fitaman lahu qabla alhawalai sun yi niyyar su yaye shi su masa yayi kafin shekaru biyu kuma wannan niyyar ta zamanto sadiran antaradin ta faru ne ta bullo ne ta bijiro ne saboda yarjejeniya suka yi ittifaki minhuma a tsakaninsu shi yasa malamai suka ce wajibi ne ainihin miji ya dinga martaba matarsa iyalinsa akwai daga mu'amala mara kyau da mutane suke yi sabanin abinda Allah ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'ruf innahu kuma su mu'amala da kyautatawa wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf duka an bar wannan saga yayin da wasu abubuwa suka bijiro ba a tantubar matan sau da dama sai ce ai shine uba shine komai shine mai gida har wajen rada suna misali malamai suka ce akwai buƙatar a nemi shawarar ta kar yazo kawai ce mata ni na sawa yaron suna kaza ya kamata su ya nemi shawarar ta su samu matsaya so akwai dadada zuciya da yin haka da akwai faranta rai ta yi ma ta ambata wani sunan da take so shi ma sai ga sunan labasa bai ce to ai shikenan a saka shi to abu ne wanda yake da kyau to saboda haka in an zo shayarwar ma ita mace kada ta yayi dan kawai ta gaya masa ni fa na yayi na yayi wanci ko zan yayi ko kuma zan yayi wanci kawai a ta sanar da shi a sai a zauna sai a yi shawara kada ɗayan su ya yanke a tsakanin su shi yasa yace an tara da minhuma wata shawara wato da baiwa juna shawara li tazhara maslahatu sabihi fihi wato domin ya zama abin da zai zama maslaha ga yaron ya tabbata ya bayyana wata shawara yadullu ala takafu al janibaini fi zalika to da Allah ya ambata ba juna shawara yana nuna cewa akwai takafu'i wato kankankan tsakanin shi da ita ta bangare biyu din ma'ana yadda take da haƙi haka yake da haƙi su din ma da za a kai musu shayarwar in ya zama zance ko zantawa da aka yi da su an yi bisa adalci kuma za a ba su abin da za a ba su bisa adalci duk mu'amala ta musulunci ta kowane sashi kuma akan kowace gaba akan kowane lamari abinda ake so shine ya zama an yi ma'arufi wato adalci abinda shari'a ta yarda da shi kuma hankali zai kwanta da shi wattaqullah ku ji tsoron Allah ta hanyar zartar da umarninsa da nisantar haninsa wa alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir cewa Allah yana ganin abinda kuke aikatawa aizo ibsarin yana gani kullun bawan Allah ka dauka cewa Allah yana ganin ka Allah yana jin ka Ibn al-Qayyim yana ambatawa a cikin littafinsa Madarijus Salikin wani bawan Allah ya je gurin wani malami mai tarbiya yace masa yana son ya tarbiyantar da shi akan muraqaba wato tuna Allah yana gani na Allah yana sane da ni Allah yana hadana da ni domin wato zuciyarsa ta rayu ta farfado yana jin zuciyarsa ta yi ainihin wato rauni to shine sai ya ce masa ka dinga yawan fada ka dinga cewa Allahumma'i Allahuna nazirun ilayya Allahumma'i Allahuna nazirun ilayya ba zikiri bane misali ma'sur amma yana son ya tunatar da shi cewa Allah yana tare da ni Allah yana kallo na Allah yana tare da ni Allah yana kallo na to idan mutum zai fado da wannan a cikin zuciyarsa Allah yana tare da ni Allah yana gani na kaga zai ji nauyi kuma zai ji kunyar auka ma waɗansu abubuwa na laifi ko kuma kiyuya da ainihin nawa a barin aikata waɗansu abubuwa shi yasa ayoyin suke tunanatawa sai duk da a cikin tafsirin safi zilalul qur'an yake cewa abubuwa na sifofin Allah waɗanda mu'minai duk sun gaskata su kowa ya sani an sallama akan su Allah yana ji Allah yana gani Allah yana sane ake tunanatawa ba wai ana nana ta tasirul hasili bane a ana so ne ka dinga kawowa a ranka cewa Allah fa da yace ya sani ya san abin da nake yi yana ganin abin da nake yi yana jin abin da nake faɗa yana da iko a kaina da sauransu haka to in mutum zai dinga gangaro da ire-iren waɗannan tunane to zai zama yana da abin da ake kira muraqaba kula da shanin Ubangiji subhanahu wataala fala yafa alaihi shay'un min saboda haka babu wani abu daga ainihin ayyukanku da ke boya ga Allah madaukakin sarki wattaquhu alama shara'a fi amril atfali wal maradi sannan ku ji tsoron Allah kan abin da ya shar'anta game da sha'anin yara da kuma uwayen da ake ba su shayarwa wa fihi al mubalagatu fil amri ala al muhafaza cikin wannan lalle akwai kaiwa matuka dangane da umarni a ainihin a kiyaye shari'ar Allah da hukuncinsa to Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon kiyayewa sai Allah ta'ala ya ci cewa
wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا تناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا تناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
Allah maɗaukin sarki ya ce, wallazina yatawaffawna minkum, kuma waɗanda suke rasuwa, su aka ce yatawaffawna, matar da su ake yi, ba su ne suke sanin cewa za su mutu ba ko? Shi yasa ya zo shi ga ta maf'uli ko? Waɗanda ake matar da su ma'ana suke mutuwa, waɗanda suka rasu minkum daga cikinku, wa yazaruna azwajan. Kuma suke barin mataye, to, ya tarabbasna bi an fushihinna, to, waɗannan matan za su yi jiran daku, ya zo da sigar mudari'i amma amri ake nufi, ya tarabbasna za su yi jira, amma ana nufin ya tarabbasna, umarni ne, wato su yi jira, su jira bi an fushihinna da kawunansu, bayan mazan sun mutu su jira anin nika, kada su yi aure. Arba'ata ashhurin wa ashira watanni hudu da kwana goma. Wannan ga waɗanda ba su da ciki, waɗanda suke da ciki idda su ita ce haihuwa, ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahunna. Da wasakakku da waɗanda aka mutu aka bar su duka, wato shi ne idda su in suna da ciki haihuwa, kamar da ya zo a hadisai. Wala'alla al-hikmata fi taqdiril iddati bi hadzal miqdar anna al-janina idza kana zakaran ya taharraku galiban li salasati ashhur wa idza wa in kana unsa ya taharraku li arba'a wai tayu hikima ta kaddara wannan wato idda wata hudu da kwana goma shi cewa saboda in ma akwai ciki dan tayi a ciki akwai juna biyu to wai in dan namiji ne galibi zai motsa daga wata uku in ko mace ce sai an kai wata hudu to sai aka ƙara kwana goma saboda in motsawar ba ta da ƙarfi ba za ta bayyana ba sai an kai kwana goma ɗin. Amma dai wannan maganar ba ta da inganci. Abu Su'ud a tafsirinsa ya kawo ba hadisi ba ne, kuma hadisin Abdullah ɗan Mas'ud radiyallahu anhu da muka sani a cikin arba'una hadisan ya ambata cewa ba a busawa ɗan tayi rai sai bayan kwana 120 ko ba haka ba. Arba'una yawman nutfatan sannan suma yakunu alqata suma yakunu alqata misal zalika haka kenan kwana 120 ba da za a yi kuma ya motsa in ba a busa masa rai ba saboda haka zance ne wanda suka ce ba yi da inganci. Ala kulli halin Allah ta'ala yana da hikimar sa cikin shar'anta abubuwa ba lallai ne wannan ya zama shine hikimar ba daga dai cikin hikimar da malamai suka ambata ta takaba akwai wato kiyaye alƙawarin miji yawa baitin cewa la'allan akwai ciki zai bayyana bai da za a yi a wata hudu kwana goma akwai cikin amma alamominsa ba su bayyana ba ko da a zamanin da babu waɗansu gwaje-gwaje da ake yi to amma kiyaye haƙƙin miji da alƙawari kiyaye alƙawari wato husnul ahad ake kiransa ba zai zama daidai ba. Babu alƙawari, babu rikon alƙawari a ce mijinta ya mutu bayan nan da sati ɗaya ko sati biyu ta yi sabon miji kawai ta manta da wancan misali. Saboda haka daga cikin husnul ahad, husnul wafa, kyan rikon alƙawari, to shari'a sai ta ajiye watanni hudu da kwana goma. Wanda a jahiliya shekara guda suke yi, kamar da ya zo a hadisin sahihai ne, kuma cikin ƙuntatawa da takurawa mai yawa. Amma sai musulunci ya dawo da shi wata hudu da kwana goma kuma ya kore waɗannan abubuwa na musgunawa da ƙuntatawa na gargajiya da ake ta yi a wancan lokaci. Ya ce wa haza fi ghairil hawamil, amma waɗannan ba ga banda masu ciki na faɗi wannan. So idda su shi ne su haihu kamar yadda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Akwai matar da a lokacin sahabbai mijinta bayan ya mutu ta haihu da kwana 40. Sai wai suka ce mata ai da saura shi ne ta je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kina iya daura aure ko yanzu ma'anar hadisin da yake nan fa isa balagna ajalahunna to idan suka isa ƙarshen iddar su ma'ana ajalin iddar su idda ta ƙari kaga jiran dako na ainihin idda ya ƙari sun wuce wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum to babu laifi akan ku ku masu jibinta su ko waliyan su fima fa'alna fi anfusihinna game da abin da suka yi dara'in kansu mina tazayyuni wa ta'arrudi lil khutab kamar yin ado da bijirar da kansu ga zawarawa masu nema bil ma'rufi amma fa shi ma ɗan san abin na hankali na ainihin daidai misali abin da ya dace wato wanda ba zai saba da mutunci ba wa iza tabarrajna wa balagna fi zinati fa innahu yahrumu 'ala al-awliya iqraruhunna 'ala dhalika amma idan suka yi ballagazanci suka ainihin bayyanar da ado babu sutura suka kai mataka a wajen kwalliya to wannan wali haramun ne waliyan su kyale su akan haka ma'ana dai in sun yi ado tunda lokacin da take ta kaba an haramta mata kwalliya an haramta mata saka tufafi masu kyau da sauransu to in ta gama ta kaba ai za ta koma yanayinta na farko to babu laifi ta yi kwalliya gurgurdan hali domin ainihin kwadaitar da waɗanda za su aure ta su so ta su aure ta kar ku hana su yin haka sai dai in sun zake sun wuce gona da iri a cikin wannan wallahi ma ta'maluna khabir Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa alimun bibadin ya kazahiri ya san abin da kuke aikatawa koyensa kamar yadda ya san bayanansa dan koye da bayane duka dangane da mu mutane ne amma shi Allah subhanahu wataala ai ba koye gare shi ba bayane dangane da abin da muke komai bayananne ne wai zakanatul mar'atu imra'atun fi iddati talaqin aw wafati idan mace tana cikin iddar saki ko iddar takaba fa innahu yahrumu 'ala rajulin an yahdubaha li zawajin to ya haramta wani fuskance ta da magana ta neman aure kabla an tankabe iddatuwa kafin iddata ta kare wa man aqada zawaja imra'atin mu'tadda wa talazzaza biha 'ala zalika zawaj fa innaha tahrumu 'alayhi abadan duk wanda ya aure wata mace ya daura mata aure kuma iddata ba ta kare ba har kuma ya ji dadi da ita to wannan ta haramta akan sa har abada wannan shine masabul jumhur jumhurin malamai sun tafi akan haka cikin su akwai imamu malik an rawaito daga waɗansu magabata kadan kamar mu'az ibn jabal radiyallahu anhu sabanin haka amma dai jumhur sun tafi akan cewa in ya aure ta da sauran idda har ya kai ga shafarta to aure ya haramta tsakanin su abada wala junaha alaikum wa babu laifi akan ku fima arattum bihi cikin abin da kuka sakaya kuka yi jirwaye da kamar wanka kuka faɗe maganganun da ke nuna kuna ƙaunar su amma dai ba ku sarraha ba ku fayyace ba min khidbatin nisa na ainihin neman mata almutawaffa annuna azwajuhunna fil idda wa'inda mazansu suka mutu yayin da suke ta kaba ma'ana bai halatta ba a nemi auren kai tsaye bai ballanta na ma daura auren amma a faɗi wata magana wacce take nuna ana da ƙauna ana da karkata izuwa ga wannan matar wacce take ta kaba babu laifi ko kuma wacce take an sake ta saki ba'ini bai nuna kubra mijinta ya sake ta saki na uku wanda bai da sauran aure tsakanin sa da ita amma in raji'iyya ce bai halatta mutum da aka sake ta saki na raja'a sannan a mata wannan shagudin a mata wannan riwaya da kamar wanka din ai wannan matar wani ce wace in ya ce da ita ya mai da ita shike da haƙin wannan saboda haka baya halatta ainihin aima mace ainihin wato wanda take raji'iya irin wannan kamar da Ahmad Shakir ya faɗa a iktisarin sa na Ibn Kasir rahimahullah au akanantum fi anfusikum wato ka qaulil insani masalan kamar mutum yace alal misali innaki la jamila kai amma fake din Allah ya miki kyau wa man yajidi mislaki waye zai samu irin ki ko ina za a samu irin ki wa rubbara yajibin fiki kai akwai da yawa waɗanda zaki suke kwadaituwa su aure ki to waye misalin ya faɗi wannan za ta yi fahimta cewa shi ma din yana daga cikin waɗanda suke santa ko kuma suke ganin kyanta din yana santa dai ma'ana aw aknantum fi anfusikum ko kuma babu laifi ku boye abin ku bar shi kawai a ranku ya zama yana nan kulle a ranku kuna jira kuna sauraro wato yayin da suka gama idda sai ku bayyana babu laifi min kasni kahin alimallahu Allah ya sani annakum satadhkurunahunna, cewa da sannu za ku ambace su bil khidbati, da ne neman aure. Misali, mutum zai iya cewa in ya gefance matar wani, ni dai ina ganin insha Allah in ta gama idda ko ta gama takaba, misali zan neme ta da aure. Allah ya san a junanku kuna iya faɗin wannan. Wala tasbiruna anhunna, ba za ku iya haƙuri ba ga baki ɗaya, shi ya sa bai haramta ba. Fa ba halakum ta'arruf, to shi ne ya halatta muku ku jirwaye da kaman wanka ɗin. Amma walakin sai dai fa, la tuwa'iduhunna sirran, kada ku yarjejeniya da su ku yi alƙawari cewa to ina ciki idan kin gama idda, ko a gaya walinta ina ciki in ta gama idda. Ina to wannan bai halatta ba. Sirran ko da a ɓoye ne, la tusarrihu bil kidbati fi hadhihi sirri aw al jahri ala nikah, ko a ɓoye ne bai halatta a yi wannan, ballantana ainihin a bayyana. Kada ya faɗa mata daga ita sai shi, kaga wannan ya zama sirran kenan. Kuma kada ya faɗa ma waliyanta cewa yana ciki, wato sai ya bari sai ta gama idda, inda zai fayyace. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, sai dai in za ku faɗi magana da aka sani, ita ce wacce aka halatta a baya ɗin, cewa a yi jirwaye da kamar wanka a saka yaɗin, shi wannan babu laifi. Wala ta'zimu uqdatan nikahi, kuma kada ku himmatu ku yi niyyar ɗaura aure, hatta bulugal kitabu ajalahu, har sai farillar ta idda ta kai lokacinta, abinda aka wajabta na idda ɗin sai ya kai lokacinsa, yayin ta yawa to iddar ta ƙare. To neman auren a sarraha cewa ana neman, to shi ne al'azmu ala uqdatin nikahi, saboda haka baya halatta a nema. In an nemi aure idda bata ƙare ba, amma sanda aka zartar da auren aka ɗaura idda ta ƙare, to aikata harama sai a yi istighfari a tuba, amma auren ya inganta tunda sanda aka ɗaura shi idda ta ƙare. Amma idan aka ɗaura auren idda bata ƙare ba, to auren bai inganta ba. To amma in an warware shi aka kyale ta ƙarasa idda, to za a iya ɗaura wani auren babu wata damuwa. Amma in ta kai ga a shafi juna, to jumhur sun tafi akan cewa aure ya haramta a sai dai wani. Wa alamu ku sani, anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, cewa Allah ya san abin da ke cikin zukatanku, niyoyin da ke cikin zukatanku. Kamar yanda abin da ya faɗa game da sarrafa dukiyar maraya, wanda zai taɓa ta da nufin inganta ta da gyara ta da tattalinta, da wanda kuma zai taɓa ta da niyyar ɓata ta. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san manufar wanda zai ɓata taɓa ta da niyyar ɓatawa, da wanda zai taɓa ta da niyyar gyarawa. Saboda haka in mutum ya san abin da yake ƙoƙarin yi shi ne ya tattalawa, ya ingantawa maraya dukiyarsa, babu laifi. Ko da wani abu na kuskure, wani abu na tsautsayi, ko da wani abu na hatsari ya zo ya taɓa dukiyar ko ya salwantar da ita, wannan kuma yana iya faruwa a kan dukiyar kansa ma ko ta 'ya'yansa, to wannan babu laifi. Niyyar ita Allah ta'ala yake dubawa. To haka ma a waɗannan al'amura da suka shafi al'amura na mata da aka sake su, ko kuma inda suke cikin idda, da abin da ya shafi nema a halin idda ko kuma bari sai an gama idda, duk abin da mutum ya ƙulla a ransa ya yi shi ya ƙulla, to Allah ta'ala yana sane da shi. Min al'azmi wa ghairihi, niyyar neman auren da waninsa. Fahzaruhu, ku kiyayi Allah, an yu'aqibakum idza azamtum, idan kada ya muku azaba idan kun nufaci ɗaura auren lokacin idda bai ƙare ba. Wa alamu ku sani, anna Allah ghafurun halim, cewa Allah mai yawan gafara ne ga wanda ke kiyaye dokokinsa. Mu sani cewa kuma duk yanda bawa ya kai ƙoƙari da takatsantsan, dole sai an samu gazawa da taƙaitawa. Kusakurai da magangancin dole za a samu, agizanci na ɗan adam. Amma dai abin da ake so shi ne a iyakar ƙoƙarin ganin an kyautata alkhairin yarin jayi sharrin matuƙa. To Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga wanda ke kiyayewa, halimun kuma mai haƙuri ne. Bitaƙir al'uqubati an mustahiqiha, ta hanyar jinkirtar da horo da azaba a barin wanda ya cancanta. Mutum zai aikata laifi, amma kuma Allah sai jinkirtar ba zai kama shi da laifinsa ba, don ya bashi damar tuba da dawowa ya gyara. Wala tastadillu bita'khiriha ala anna ma nuhitum anhu min al-asmi laysa mimma yustatba'u, to kada ya zamanto laifi da kuke yi dan Allah bai muku komai ba bai kama ku da komai ba to tamkar babu komai ne a'a Allah ta'ala kan jinkirtar ne amma baya watsi da al'amari idan mutane ba su dawo zuwa gare shi ba to aya tana kiran mutane ne cewa su zama masu kiyaye dokokin Allah da hukuncensa da kuma jin tsoransa domin Allah ta'ala ya san abin da mutane suke ciki to amma fa Allah mai yawan gafara ne wanda ya dawo zuwa ga Allah bayan ya aikata laifi ya zo ya tuba Allah zai masa gafara insha Allah nan za mu tsaya saboda lokaci muna roƙon Allah madaukin sarki ya haska zukatanmu ya karfafe mu da fahimtar littafinsa da kuma iya aiki da shi tare da yin ikhlasi a cikin haka Allah ka tsare mu daga gafala wacce za ta sa mu dinga jin maganganun Allah da manzansa amma tamkar ba mu ji ba Allah ka yi ni gafarta mana Allah ka mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونعوذ بك اللهم من الكفر والفقر وعذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته